النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tare da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala, yau muna da bakon babban malami, ɗaya daga cikin manyan malaman mu, da yake wannan majalisi malam ba bako ba ne. Kun san shi, kun san fuskarsa, shi ma ya san ku gwargwado. Assistant Professor Jamil Yusuf Sarewa. Ina jin shekarun baya kafin a kammala gyaran masallacin nan ya zo ai ya gabatar da littafi.
A November.
November. To, November wace shekara?
Shekarar da ta wuce. Wata bakwai.
2025. To, lalle. A to, ai November kam, an gama masallaci lokacin. Lokacin library a ba a kammala ba. Da gaskiya ne, to, alhamdulillah. To ya zo lokacin ya yi mana lecture ga shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maido mana da shi. Yau ma insha Allah za mu kwalfa. Abinda muke addu'a Allah ya daidaitar da harshensa, ya daidaitar da zuciyarsa. Kuma ya bashi nasara ga muhadarar da zai gabatar. Kuma Allah ya sanya ikhlasi. Mu da za mu saurara, Allah ya sa mu yi saurare na fahimta. Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya ga abin da za mu ji. Akramaka Allahu bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدعاة وأولا مجلسنا شيخ يلو يابو وانديك آخر سقطه أولا يمتنا ranar uku kenan ko ga watan Muharram 1448 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan June 2026. Mun taru a wannan masallaci domin gabatar da lecture mai taken ƙa'idojin neman ilimi. Kusan gaskiya akwai nazarin da na yi na ga mu da muke danganta kanmu zuwa sunna ko izala, za ka ga gaskiya malamai ba su cika karantar da ladibban neman ilimi ba. Wannan ya sa za ka ga a cikinmu ake samun mutum ya yi wa malamin sharadi ko wanne yake gaba da shi, amma zai yi wahala ka gani a cikin 'yan ɗariƙa. To shi yasa da muka zo rubuta wannan littafin na ahalari, sai aka mai gabatarwa da ƙa'idojin neman ilimi har guda 12, wanda yawancin ƙa'idojin daga littattafan da aka saba karantawa ne a zaure. A nan akan karanta wannan littafi na ladibban neman ilimi, wannan littafi ake karantawa. Na'am, Talimul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Su kuma Saudiya suna karanta Hilyatu Talibul Ilm na Bakar Afusai. Shi kuma Talibul Muta'allim na Zarmuci. Yawancin ƙa'idojin daga nan suke, saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, kowa ya buɗo shati na 12.
Nawa ne? Nawa ne?
Ina na wani a gana sanar? Akwai kowa ya juyo ƙa'idojin shati na 12. Abu na farko shi ne falalar neman ilimi. Ilimi yana da daraja mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ilimi daraja mai girma. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci annabi Adam, sai ya ce inni ja'ilu fil ardi khalifa, zan sanya halifa a bayan ƙasa. Sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya za ka sanya wanda zai ɓanna a bayan ƙasa? Sai Allah ya ce ni na san abin da ba ku sani ba. Da Allah ya tashi fifita abin da zai halitta, sai ya fifita shi da ilimi, kamar yadda za ku gani. Allah ya ce wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa duka, sai ya zo ya ce da mala'iku ko ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in dai har da gaske kuna ganin ba zan halarci wanda ya ci ku ba. Sai suka ce subhanaka la ilma lana, ya Allah ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu, tabbas kai masani ne kuma mai hikima. Saboda haka sai Allah ya ce annabi Adam ya sanar da su, bayan ya sanar da su shine Allah ya sa suka masa sujada. Kaga wannan yana nuna falalan neman ilimi. Saboda haka shi yasa kamar yadda wani mawaƙin Laraba yake cewa gashi na paragraph na ƙarshe a shafi na 12 yake cewa ra'aytu ilma sahibahu sharifun wa in waladatu aba'un li'ani, naga duk wanda yake da ilimi za a ga maɗaukaki ne ko da iyayensa ba komai komai ba ne. Walaysa yazalu yarfa'u ila an yu'azzima amrahu al-qawmi al-kiram, ilimin ba zai gushe ba yana daga darajar shi har sai manyan mutane su san da shi. Yace falawla al-ilmu ma sa'idat nufusun, inda ba dan ilimi ba da wasu rayukan masjida ba wala urifan halal wala haram, kuma da ba san halal da haram ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bi hanyar da yake neman ilimi a kanta to Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ɗaya ya shiga ta hanyar ka ya kuma ka baka dabbobin ni'ima. Kamar yadda ake faɗa za ka ga mutane da yawa kuma a haka yake a waƙiance, mutane da yawa suna neman ilimi amma ba sa samu. Za ka ga ilimin baya samuwa yadda ya kamata. Wannan yasa akwai buƙatar sanin ƙa'idojin da ake bi domin a samu ilimi mai nagarta. Mun kawo ƙa'idoji har guda 12. Za mu fara da ƙa'ida ta farko ga ta nan, kamar yadda za ku ganta a shafi na 13 ƙa'ida ta farko. Ƙa'ida ta farko daga cikin ƙa'idojin neman ilimi shine neman ilimi don Allah. Yana da kyau mu sani cewa shi ilimi ibada ne. Saboda haka duk wata ibada tana buƙatar ikhlasi. Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin, ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi. Allah subhanahu wataala a hadisul qudsi yake cewa ana azana shuraka wa an shirk man amila amalan ashraka fi ma yaghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda ya zamanto yayi wani aiki ya hada ni da wani sai bashi da abin da ya hada ni da shi. Saboda haka in mutum yana so ya samu ilimi to ya kokari wajen tsarkake niyyar shi. Hasan laban nan Sufyan kamar yadda za ku gani gashi na farkon shafi na 14 yana cewa ma alal shay'in ashaddu alayya min niyyati, ba abin da nake fama da shi kamar niyyata. Wasu daga cikin magabata idan suka fito za su ba da ilimi, idan suka zo suka ga masallacin ya cika ko gurin ya cika sai su fasa. Me ye dalili? Shine suna zaton wannan zai iya taɓa ikhlasinsu. Mu kuma nan sai an ga mutane da yawa ma za ka fi jin ƙarfi kana kafara to su tafiya ciki. Shi yasa shekara ta 2016 shekarar da mun kammala karatunmu, shekarar da za mu baro mai gida, akwai wani littafi na tabbatar da cewa biyo kusa da ɗaliban ilimi su san littafin sunan shi a tafsira fi ulumul qur'an. To malamin da ya wallafa wannan tafsira profesor ne a qira'at, ya koyar da mu a daura wacce zai ita muka je Madina shekaru 25 da suka wuce 2001, malamin malamanmu ne. Amma wallahi malam a shekarar da zan baro Madina 2016 sai na gan shi yana karatu a harami mutum biyu ne a gaban shi da lati biɗa kuma, amma yana karatu iya ƙarfinsa har ka kadari wani idanun azumi yake karatun nan kamar mutum 1000 ne. Akwai wani ɗalibi ɗan Sokoto sai na gan shi sai na jawo hannunsa sai na nuna masa shi sai ce ga gamo mun gama karatu za mu koma gida, amma da Allah in malamanmu sun zo ɗan dinga zuwa da su irin nan suna gani. Kaga wannan dai gashi profesor ne a qira'at da ilimin musulunci, amma gashi mutum biyu uku ne a gaban shi amma duk da haka yana karatu kamar mutum 1000. Yace dan haka a kula da wannan. Kamar yadda Ibn Jama'a ya kawo a Tazkiratu Sani, idan mutum yana neman ilimi sai ya zamanto ya kasa tsarkake niyyar shi kai ya ce zai gina. ya ci gaba da nima saboda zai iya yi wa Allah ya tsakake masa niyya daga baya saboda yanzu tsarin da ake neman ilimi yanzu zai yi wuya mutum ya samu cikakken ikhlasi yanzu wanda ya karanta Islamic studies a makaranta ya yi Usman Danfodio ko ya biyu Zaria zai yi wuya ya karanta shi da cikakken ikhlasi saboda yana fatan ya kiran masa ya fi kowa cin jarabawa wannan duk yana daga cikin abubuwan da za su iya taɓa ikhlasinsa dan haka ya ci gaba da neman Allah shi ya tsarkake mai da wuri daga baya an rawaito daga magabata irin su Imam Shafi'i da Darqutni dukkansu sun an rawaito daga wasu sun ce talabnal ilma li ghayri Allah fa ba an yakuna illa lillah mun nemi ilimi asali ba dan Allah amma daga baya ilimin ya dage sai ne zama dan Allah ka'ida ce shine barin zinabai kusan ni gaskiya ban ga wani la'ani na musamman na gaske sadidan na wanda yake so ya samu ilimi wallahi kamar barin zinabai ba waɗanda muka zauna da su a Madina gurgurdun tsoron Allah mutum gurgurdun yadda zai samu ilimi saboda kamar yadda muka kaga shi na shafi na 14 paragrafin na biyun ƙarshe ne na ƙarshe a lokacin da Imamu Shafi ya je wajen Imamu Malik Imamu Malik ya kai kwakwalwarsa da yadda yake sauran haddace abubuwa sai ya ce masa inni ara annallaha qad alqa fi qalbika nuran fala tutbihu bi zulmatil ma'ad tabbas ni na ga alamar Allah ya jefa haske a zuciyarka dan haka kada ka ji sasar da wannan hasken da dubun zafi da dubun zinabai Imam al-Haramain al-Juwayni wanda ya rasu shekara ta 478 ga kissar sanan na kawo ta cikakkiya a shafi na 15 paragraf na biyun ƙarshe da na ƙarshen ma a paragraf kai na ɓangaren farko yake cewa tun mahaifinsa yana saurayi yake so ya samu ɗa malami mai tsoron Allah wanda zai amfani al'umma abu na farko da ya fara shi ne tara kuɗin halal abu na biyu shi ne ya bincika aka samu mai macen da ta shahara da nagarta ce ya aura da ya aure ta yi alkawari ne ta kace jijici wani abu sai abin da ya bada bayan ta samu ciki cikin ya fara girma ya ƙara tsananta da ta yi ya ƙara tsanantawa saboda haka wata rana bayan ta haifi yaron sai aka samu tsotsayi saboda ya ce kace da wata mace ta shayar sai aka samu tsotsayi yaron yana ta sunan kuka ita kuma ta je ta tanar zawwa baban shi abinci ita kuma wata mace makociya kawai tana shigowa sai ta dauki nonon ta sai ta sa mai abai mahaifin yaron da ya dawo ranshi ya baci ya daga yaron sama ya dinka danna cikin shi har sai da ya amayar da abin da ya sha ya dinga maimaita gara yaron ya rike da wannan nonon ya zauna a cikin jikin shi me hujjar shi? Hujjar shi shi ne saboda ita matar da ta ba shi nono ba ta nemi izinin mijinta ba. Kaga akwai shubha. Saboda duk matar da take da miji nonon ta nonon mijinta ne. Saboda mace ba ta samun nono sai ta yi aure. Ko an taɓa ta. Ina fatan mun gane. Kuma sai da Allah ya cika masa burin shi. Saboda Imam al-Haramain al-Juwayni shi ne farkon wanda ya sa tubalin ilimin maƙasin shari'a duk wanda zai rubutu a kan ilimin maƙasin to sai ya yi magana shi ya fara magana a duniyatul khams sannan littafinsa al-burhan fi usul al-fiqh yana daga cikin littattafai guda hudu waɗanda ilimin usul duka yake koma ya zuwa gare shi kamar yadda za ku gani a paragraf na biyun ƙarshe a shafi na 15 shekara ta 2003 mun je karatu Riyadh daura akwai wani malami da muka gan shi mai kaifin kwakwalwa shi ne shin Abdullahi gadan kai da yake kaifin kwakwalwa malamin na cewa yayi ma kawai malamin nan haddashi a goshi take saboda duk abin da yake bukata na hadisi ko wani abu kawai zai zo da shi idan ɗaliban da suka ce mana shekara shi 17 rabin da yi muraja kawai in zai karantar da abu zama yake kuma za ka gaskata haka don akwai daurar da muka je tashi kullum littafi ta kusurci ko shi yake karantarwa da safe za mu yi zajin mustaqni za mu yi al-muharrar zami al-burhaniya da yamma fi ilmin fara'id, zami munhajjul i'rab, zami safariyya, zami kitabut tauhid, nawa na lissafa, zami at-tafsir, sannan kuma akan yi tirmidhi haka muke, kuma shekarar su 77 ko a lokacin. To yake ba mu labarin wani mutum a Riyadh inda ya ruƙiya sai aljaniya fita, kuma ba a taɓa samun tazkaru ba. Inda ya ruƙiya aljani sai ya fita, kuma in ya fita baya dawo. Har sai da aka fara kokonto aka ce, kai, an ya ba wani kulumboto da mutumin nan yake yi, aka je gida da ni a ci masa mutunci. Da aka je gida da ni a ci masa mutunci, aka ce wai kai aka inda kai ruƙiya sai aljaniya fita, kuma ba a samun tazkaru, sai ce ku biyo ni. Suka bi shi, da suka bi shi suna zuwa sai ya nuna musu wata gonar shi, dama akan jaki yake tafiya, sai ya nuna musu wata gonar shi, sai ce iya abin da ya fito daga wannan gonar iya shi yake ci, in ci wani in yi iri da wani, duk abin da wani ya bani bani ansa, sai suka ce hau jakinka ka tafi. Sun gane sirrin. Waɗanda suka zo daga baya muna yin karatu ne daga littafinmu na ahalari, inda muke karanta ka'idojin neman ilimi guda 12 da suka zo a farkon littafin. Wani bawan Allah ya raba kwafi 30, wanda yake so ya bi mu zai iya samun littafin a waje insha Allah. Ka'ida ta uku shine a ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin neman ilimi shine mutum ya dinga neman taimakon Allah. Duk da akwai ka'ida ta baya wacce ba mu yi mata lamba ba, ita ce mutum ya zamanto cewa yana aiki da ilimin shi, shi wanda yana taimakawa wajen haddace ilimi. Kashi na za ku gani shafi na 16, kashi nan daga cikin ka'idoji waɗanda za su taimaka mutum ya zamanto yana aiki da ilimin shi. Imam Ahmad ya ce bai taɓa haddace hadisi ba face sai ya aiki da hadisin ko sau ɗaya. Ya ce ya taɓa haddace hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Tsaiba ya mai ƙaho ya ba shi dinari ɗaya, shi ma ya kira wani ya mai ƙaho ya ba shi dinari ɗaya. Kaga dinari ɗaya ya kai miliyan ɗaya kawai don ya haddace hadisi. Saboda haka shi yasa Imam Muhammad yana daga cikin waɗanda suka fi kowa haddace hadisi a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ranar da ya manto ne Abu Zur'a ya ce da ɗan Imam Ahmad, abuka ya hafazu alfi alfi hadisi, babanka ya haddace hadisai na miliyan ɗaya. Saboda haka Hassan al-Basri yana cewa ya ku ɗaliban ilimi, ku yi ƙoƙari kada ku zama kamar fitilla, tana haska wani kuma jikinta da ƙuna, in ka taɓa fitilla za ka ji zafi, koki kuma suna samun haske. Ka'ida ta gaba daga cikin ka'idojin neman ilimi shine mutum ya dinga roƙon Allah ya taimake shi. Katana ka'ida 16-17, mutum ya dinga roƙon Allah ya taimake shi wajen samun ilimi. Shin sai za ku ga yana daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. To yana da matuƙar amfani mutum ya dinga roƙon Allah ya ba shi ilimi. Wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ka sami ilimi. Ibn Taymiyya yana cewa wani lokaci in yi karatu ya ji ya ƙi shiga sai ya yawaita istighfari. In yi istighfari sai ga Allah ya buɗa masa. Ka'ida ta uku ko ta biyar shine jura wahala. Ka tana a ƙasa. Jura wahala. Duk wanda yake so ya samu ilimi sai ya jura wahala. Shi yasa mai ta'limul muta'allim yake cewa bi qadri al-kadbi tuktasabu al-ma'ani wa man talaba al-ula sahira al-layali. Gurgudan wahalar da ka sha, gurgudan daukakar da za ka samu. Duk wanda yake son daukaka sai ya raya da rayi. Yace ya gusu fil bahri man talaba al-la'ani. Duk wanda yake son zinare, yake son lu'ulu sai ya yi nutsuwa ruwa. Yace aka roma al'una sun mata namu lailan, yanzu kana son ɗaukaka amma kake baccin dare. A wani gurin yace wa mararamul kula min gairi kaddin a ba al'umra fi qalbil mu'ali, duk wanda yake neman daukaka ba tare da ya sha wahala ba to ya fata rayuwar shi wajen abin da ba shi ba saboda haka wani gurin yake cewa duk wanda yake son ya samu ilimi ba tare da ya sha wahala ba yace fantununu fununu hauka ma fanni fanni ne da yawa muna tattaunawa da abokanmu ina cewa abin da ya sa ɗan kudu suka tsere mu abu sun timu jura wahala in ban da yanzu da yan arewa suka farga za ka da da mutum ya gama sakandare sai a ce je koya a firamare saboda ya dinga tafiya da albashin shi amma kun ga yan kudu za a ga mutum da jins ɗaya da t-shirt guda biyu ya zo yana karatu a Kano yana aiki a Kwaso Kurmi ko a sabon garin Zaria mahaifiyarsa tana tuyan kusa tana turo mai da abin da ya sauwa amma mu yan arewa in ban da ya zuwa cika jura wahala ba saboda haka shi yasa Sheikh Imamu Malik yake cewa duk mutumin da ya nemi ilimi sai talauci ya cutar da shi sai dai ba za ka nema da kyau ba Ibn al-Jawzi wanda duk a malaman musulunci ba wanda ya kai shi yawan rubutu da shi da su su suka fi kowa yawan rubutu yana da littattafai sun fi guda 600 saboda haka Ibn al-Jawzi ya ce a littafin sa Sayyidul Khatib ya ce yana tuna wahalar da ta sha neman ilimi har sai da ta kai yana zuwa ya tuka waina saboda ta bushe tuka ta a kogi saboda ta ɗanyi laushi ya ci saboda tsananin talauci Imamul Bukhari ya sha wahalar neman ilimi kamar yadda ya faɗa ya taɓa fita wajen neman ilimi wajen Adam bin Iyas Bukhari ya rawaito hadisai da yawa a wajen shi waye zai iya gaya min hadisi ɗaya zan ba shi fitar littafi Bukhari haddasana Adam bin Iyas ba zai iya kawo min shi
tunda ana karatu kwarai aka irin
wannan tambaya haddathana Adam bin Iyas hadisin Abu Huraira wai lillahi aqabi minan nan shi wannan hadisin daga Adam bin Iyas ya rawaito shi saboda haka ya taɓa fita neman ilimi har sai da ta kai ya zauna tsara kayan ba shi da kayan da zai sa yace sai Allah ne ya aiko da wani kawai ya kawo mai kayan sa akwai neman ilimin da ya fita saboda tsananin talauci ya koma yana cin ciyawa saboda haka neman ilimi yana buƙatar jura wahala mu je ka'ida ta gaba ka'ida ta biyar shafi na 18 shine amfani da lokaci ka yi ƙoƙari kullum ya zama akwai abin da za ka karanta kakka yadda akwai wata rana da baka nemi ilimi ba kamar yadda wani mawaƙi yake cewa alaysa min al-khusran anna layaliya tamurru bila ilmin wa tutasabu min umri yanzu ba shi daga cikin asara a ce dare su zo dare ya zo ya wuce ban nemi ilimi ba kuma kiran wannan ranar a cikin kwanakin rayuwata ibn taymiya Al-Jadd kenan wanda ya wallafa Al-Muntaqa wanda aka mai shari'a ne ya wasa an ce ko tolake shi da wanda yake tsaya a gefe ya mai karatu saboda kawai wannan mintuna 10 su tafi a banza
sannan babu waya
ba waya ko da waya ma ya ce tsoron ambata suna Allah a tole amma in mutumin daga waje ke kaga sai haɗe shi mun zauna da wani mun je karatu wajen wani hayyar yana nan da cikin manyan malaman Saudiya sunansu Sheikh Abdulaziz Raji wanda suke jin fatawar malaman Saudiya za su dinga jin shi Sheikh Abdulaziz Raji ya ce an ce mana shekarar 25 ya lazanci Ibn Bas Saudiya ta fafa shi akwai Ibn Rushd al-Hafidh wanda ya wallafa Bidayatul Rushd wani ayatu muktasib shi ma an ce inda ya fara neman ilimi sai ya taba fashi ran da mai ke shi ta mutu ne inda rabi ya wara farko kawai shi ma da mai ke tara su a shigari ya dora
muna da wani aure kwanaki to sai da aure bai saki dawo
Allah ya ce maki wala to kaga haka ake so mutun ya dage saboda haka shi yasa shi Zarnuji wanda ya wallafa Ta'limul Muta'allim yace abin da yasa ni nazarta su'o'ina ce ni ban taɓa samun fatara a neman ilimi ba mana shi bai taɓa samun wayyancewa ba kuma ni ma na zauna da ɗalibai a Madina wallahi akwai ɗan Jaza'ir in za mu tafi Arabin Madina akwai littafin da yake haddacewa a mota idan za mu hau layin restaurant na cin abinci akwai littafin da yake haddacewa idan zai ci abinci sai kulle ɗaki shi don kawai wani ya shigo sai sa kaset ɗin wani malamin da ya sauke wani littafi Allah bai da lokacin hira ko na minti biyar ina fatan muna ganewa mu je ka'ida ta shida shine yawan maimaita karatu da gaskiya abubuwan da yake jawo mushkiloli ba a samun cikakkun malamai shine roshin wajen gama karatu kuma wannan har ba wai iya neman ilimi ba har karatun Qur'ani ma haka ke ka ga makaranta ta tsara cewa duk shekara sai an yi sadaka sauka kuma wallahi wata sadaka sauka ƙarya ce Allah wasu ɗaliban an ce ma sun sauke Qur'ani ko sun haddace in ka kwankwashe su za ka gane bugeni saboda haka kamar yadda Zarnuji ya faɗa a Ta'limul Muta'allim za ku gani ga shi nan ya ce ana so ɗalibin ilimi karatun da ya yi jiya ya maimaita su biyar wanda ya shekaran jiya ya maimaita su hudu wanda ya kwana uku da suka wuce ya maimaita su uku wanda ya kwana huɗu da suka wuce ya maimaita su biyu wanda ya kwana biyar da suka wuce ya maimaita su ɗaya haka zai dinga yi wa karatu saboda haka kamar yadda Sheikh Abdul Musa Al-Qasim a muqaddimarsa muqaddimarsa da ya yi wa wannan littafin na Ibn al-Mutun na sai wasu sun san shi ko wasu ma sun yi amfani da shi limamin Arabi wannan littafin na Mutun al-Ilmiyya da aka haɗa guri guda to a cikin muqaddimar akwai wani bayani da aka kawo na wani daga cikin magabata ya zo yana karanta wani karatu sai bai wasu ta ce wannan karatun da kake ta maimaita har ma ni na haddace sai ce to karanta mu sai ta karanta bayan yan kwanaki sai ya zo ya tambaye ta ce ta maimaita masa wancan karatu sai ta ce ta manta ya ce wannan shi ne dalilin da ya sa ni ma kika ga ina ta maimaitawa so ana so ka yi wa karatu hadda mai kyau sai ta za ka ga malaman zauri a da idan ka yi hadda idan ka gama afwan idan ka gama karatun littafi sai a ce ka maimaita sai a ce ka ƙara cewa yanzu ba a haka shi za a ga mutanen mu ne in za su koyar da littafi suke karatun ci da ƙarfi wallahi a cikin mahalin sunna aka fi samun wannan kaga mutum yana karantar da littafi suna jayayya shi da littafi amma ka je wajen malaman zaure in za ka ɗau ilimi yadda yake fassara ma ko ba sharhi ne kai ka san ya san abu kuma ba a buƙatar doguwar muraja kuma ba karatun ci da ƙarfi ba ne amma wani in yana karantar da littafi za ka ga kan ya fito ya koya abu ko ba ku yadda ba saboda haka yawan maimaita karatu da yin shi da kyau yana sawa a samu karatu wanda yake mai inganci ka'ida ta bakwai tana da matuƙar mahimmanci shi ne sanya littafin da ya dace a faro ilimi daga farko shi ma wannan mushina ta fi yawa a cikinmu yadda ya ga wai an sa sai yi musulun ana koyar da shi a littafi a majalis ko sai yi Bukhari ni har yanzu a iya nazari na a tunani na in wasu malaman sun ji da kyakkyawan niyya ni na fada ni a wajena ba wani majalisi a Najeriya da general da ya kamata a koyar da sai yi Bukhari ko musulun Allah wannan shine ni iya fahimta ta
mun haɓoye mun kammala
agar wagar la zan fudu hujja ta in na fada kuma za ka yadda kila ka sa ba za ka sa Tirmidhi da wuri ba hujja ta ta farko a karama kalla na farko dai galibin waɗanda suke zuwa majalisin za ka samu ba su yi tattafan ƙasa ba. Saboda haka ƙa'idar ce ta neman ilimi ga ta nan man gurimar usul gurimar wasu. Duk wanda bai faro ilimi daga tushe ba to ba zai iya isa inda ya kamata ba. Abu na biyu a karan makalla yanzu malam musulun ɗin da ka yi a majalisin nan. A karan makalla za a iya samun ɗalibai goma waɗanda aka fara da su aka gama da su ba sa fashi.
To iya kasu dai annan kiɗa.
Goma waɗanda tun da aka fara karatun da su aka fara da su aka gama wani bai je ya buɗe majalisinsa ba ya bankura. Za su iya kaiwa goma. Ba ka kai ba. Kaga to malam ba a ci nasara yadda ya kamata ba. Kuma kai malam naka da suka kai goma ka ci nasara. Ko suka kusa goma. Akwai malamin da yake koyar da Sahihul Bukhari a Kano. Wallahi malam. Tun ana kitabul janaiz. Ya ce waɗanda aka fara Sahihul Bukhari da su saura mutum hudu. Shi kuma kitabul janaiz ni a tsohon Sahihul Bukhari ina wanda na siya lokacin ina legal shekaru 27 da suka wuce 1999 shi ne sumuni a Sahihul Bukhari. Ma'ana an kazo kitabul janaiz ɗaya bisa takwas ne. Sumuni takwas ne a Sahihul Bukhari da nake da shi na farko. To shi kitabul janaiz shi ne farkon sumuni ne. Shi ma bayan ya kudu wannan a cikin guda hudun wasu suka sayewa ɗaya daga ciki Vespa aka buɗe mai majalis yana koyar da bulughul maram ya guje da waya bankura. To wallahi aka makalla bayan ya kudu wannan a 2000 ya fada wallahi ba kammala Sahihul Bukhari ba sai 2021. To da mutum na aka gama
da sababbi a
bayan shekara 21 shekaru cetar an fara littafin bai wuce shekara 3-4 ba saura mutum ko to bayan shekara 21 da mutum na aka gawa to ni gaskiya a iya shawara ta abin da yake shine malaman mu su koma koyar da a majalisun irin su gwamnati na kam irin su ahalari irin su ashmawi wannan shi zai sa ka samu wanda zai gaje ka yanzu ku kawo min wani majalisi guda daya wanda aka koyar da Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim aka samu ɗalibin da zai iya hawa kujeran malamin ya ci gaba da koyarwa kuma a majalisin ya koya malam ka taɓa gani
subhanallahi
ka fara yadda da magana da ba za a samu ba saboda asali ma a Najeriya ba wani ɗalibi da zai zauna ku shekara 20 yana koyan karatu a wajen ka
yana da wahala
Allah ba zai zauna ba
ko goma yana da wahala bara na sama su goma na amma dai dan kaɗan
ne. An kara makalla kun yi shekara nawa a Sahihul Muslim ɗin?
Bai iya tunowa amma dai mun yi shekaru.
Kun fi goma?
Asalin karatunmu na Sahihul Muslim lokacin nan ba karatun gaba ɗaya muke yi ba.
Na'am.
Kowa zai zo da nashi littafi. To wani bawan Allah shi ya sa shi. Shi a farkon ma wanda ya ba karatun. Shi wanda ya fara sa Sahihul
Muslim na. So kaga ni a tunani na Abdullahi Gulmaran bai kamata ya zama farkon littafin da za a buɗe majalisi da shi ba ilimin hadisi. Yanzu wani zai batan aka zo aka ce haza marfu, haza maudu, haza mu'dhal zai bata anan. Kuma wallahi malamin yana daga cikin dalilan da yasa a cikin mu ake samun rabin malamai da yawa. Masu yi wa malaman su raddi da wanda in za ka dora shi a sikini za ka gaba cikakken malami ba ne mai dalili saboda ta sama ya koyi ilimin. Bai taɓa bai iya bulughul maram ba amma yana zuwa karatun Sahihul Muslim ko Sahihul Bukhari. Wala wannan ni shawara ta ce kuma nazari na ce. Kuma wancan malamin da mutum uku ya tun tun daga farkon fara littafin mutum uku suka rai sai da ya shekara 21 kuma ya gama. Wallahi darasi ne. Mu tafi ka'ida ta gaba. Ita ce ka'ida ta takwas shi ne girmama malami. Malami yana yawo jama'a a dinga girmamawa saboda haka mai da bakar abu zai dinga kayan lafi ɗalibin ilmi yana da kyau in kana da malami ka dinga faɗan sunan shi a gaban shi. Kamar yadda Allah ya hana faɗan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kana faɗan sunan malamin ka. Allah ya ce la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. To haka shi ma malami ba su ana faɗan sunan shi a gaban shi. Sai dai ka ce ya ustad, ya sheikh, ya sayyidi ko wani abu makamantan haka. Gwargwadon yadda kake girmama malami gwargwadon yadda za ka samu ilimi mai daraja. Ga waƙan nan da na kawo a ƙarshen shafi na 20, innal mu'allima wa ṭabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama faqna bi jahlika in jakuta mu'alliman usfir li da'ika in jakuta ṭabiba. Innal mu'allima wa ṭabiba kilahuma, da malami bismillah malami su, da malami da likita su duka guda biyu, kowanne in dai baka girma su ba za ka samu abin da kake so ba. Saboda haka shi yasa malaman hadisi na baya wani lokacin har sukan keɓance wasu ɗaliban nasu ma da wasu ilimin muka, saboda sun fi musu biyayya. Saboda haka Mitani Mulmuta'allim ya faɗa a cikin littafinsa, ya ce akwai wani malami yana ba da ilimi sai kawai ɗaliban sun su ga yana miƙewa, ana cikin karatu sai ya dinga miƙewa. Da aka tambaye shi me yake, me yake dalilin da yasa yake miƙewa, ɗan malaminsa ne yake wucewa yana wasa. To duk sanda ya ga ɗan malamin shi ne yake miƙewa saboda girmama ɗan malamin, to ya kuke tunani inda malamin ya gani? Amma na
yau ko malamin bai da kima ba zai ɗauka.
To yanzu malamu ne a cikinmu, za a ga mutum yana gaddama da malaminsa, yana jayayya da malaminsa, ya yi ƙoƙari ma ya ci shi ba abin da ya koya a wajen shi, shi sa ilimin baya albarka. Saboda haka lallai duk wanda yake so ya zamanto ya samu albarkar ilimi sai ya gina malamin shi. Sa Abin Abi Rabah kamar yadda za ku gani yake cewa nakan ji hadisi a wajen saurayi, alhali na san hadisi tun kan a haife shi, amma sai in nuna kamar ban taɓa jin hadisin ba. Ai da fita samun abokai masu himma, in kana neman ilimi ya zama kana da aboki mai tsananin himma wanda ya fi ka himma, kamar yadda Bakar Abu Zaid ya kawo a cikin Hilal Ɗalibul Ilm. Ai kuna ganin gurin ko, ya ce abokai iri uku ne, akwai sadiqu fadila, akwai sadiqu lazza, akwai sadiqu manfa'a. To kai kokari ka riƙe sadiqu fadila, shine wanda zai amfane ka wajen neman ilimi. Shi yasa in kuna karatu duk malaman nan magabata ba wani malami da zaka ji an ce wai, ba wani malami wai da zaka ji an ce wai a wannan malamin sai a ce maka wai abokan shi, sai dai ɗaliban sa kawai da malaman shi, kuma malaman na za a iya samuwa a cikin abokan shi. Saboda haka in kana neman ilimi ka samu wanda ya fi ka himma, in ka ga wani kuna mu'amala da shi bai kai ka himma ba, kawai ka canza shi. Kamar yadda wani ya ce la tasadil kaslana fi halati kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balid ila al jalid sari'atun kal jamr yudhu fi ramad fa yakhmut. Kasai abuta da kasalalle a kowane irin yanayi. Saboda da yawa mutumin banza, mutumin kirkin ya haɗu da mutumin banza sai ya masa tasiri. Yanzu ba a ganin ka ɗaukar washi kana saka shi a tokar shi ma sai ya zama toka. Idza kunta fi qaumin fasahib ya rabu wa la tas'abil arda fatarda ma'ar raji anil mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yastaji. In kana so ka san waye mutum, to ka tambayi waye abokinsa, saboda kowa da abokinsa yake koyi. In za ka yi abota, to ka yi abota da zaɓaɓɓe a cikin mutane, ba ta fi ƙa'ida ta goma. Malakar littafai, duk wanda yake so ya zama malami sai ya mallaki littafai. In dai mutum baya mallakar littafai ba zai taɓa zama malami ba. Saboda haka shi yasa Sheikh Abdullah malamin mu na Kano yake cewa duk wanda yana zuwa karatu a mai da littafi yake wallahi dai ka zama muridi. Yace kana kan ɗan kekenka, in an yi caji an yi abin nan ka ce Allahu Akbar, amma dai wai ka zama malami har abada. Saboda ta hanyar littafi ne mutum zai iya komawa ya karanta abin da ya so. Kuma idan ka samu littafin ka iya bakin ƙoƙarinka ka zamanto cewa ka samu malami ya koya ma ko da usul ɗin ilimin, kakka yadda ka koyar da ilimin da baka taɓa koyan shi ba. suna kawo issar Tomal Hakim. Tomal Hakim wani mutum ne wanda ya koyi ilimi da kanshi. Sai ya ga hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-habbatu sawda shifa'u min kulli da. A lokacin ba a dubon guna. Saboda haka Tomal Hakim a daidai wajen ba'u din sai yasa yawo sai ya zama ne al-hayyatu sawda shifa'u min kulli da. Bakin maciji waraka ne ga kowace cuta. Yanka bakin maciji ya ce mutu. Saboda haka yana da matuƙar amfani mutum ya kula da wannan. Mutum ya yi ƙoƙari in ya samu littattafai ya samu malamin kai ya yi karatu ci da ƙarfi. Wannan zai sa ba zai samu ilimi ba ne na nagarta. Kuma ina yawan ba da shawara har ga ƙungiyoyin addinai irin su Izala da Tariƙa a kan cewa kar a tsananta cewa kowa sai ya yi tafsiri ɗazu. Saboda wasu ci da ƙarfi ne. Akwai wani yana tafsiri da yadda an ce za a zo inspection sai ya ce injin shi ya lalace ya tashi kafin su zo. Kaga wannan bai yadda da abin da yake karantarwa ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka za a ga mutum yanzu idan da za a kawo mai waka Emerald Eyes wacce kila sai da ya sha giya ma sanin ne. Zai ce bai iya fassara ta ba. Amma zai gan shi yana yin tafsiri da azumi ba zai iya fassara jumla biyu ba amma yana tafsiri. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke haddasa mushkila. Bata fi ka'ida ta gaba.
Na wasu masu tafsiri ko nassin Qur'anin ba su iya karanta daidai ba zai fassara.
Haka ne. Mu je ka'ida ta 11, ka'ida ta kusa da ta ƙarshe shine mutum in zai yi ya yi ƙoƙari ya nemi ilimi tun yana da ragowar samartaka. Tun yana da ragowar ƙarfi. Imam Shafi yana cewa law kullitu bi shira'i basala ma hatistu mas'ala. Inda an ɗora min koda sayan albasa da ban haddace koda matsala ɗaya ba. Wasu suka ce man tazawwaja faqad rakiba al-bahara. Duk wanda ya aure to ya hau sama kuyi. So galibi lokacin da mutum yake yaro yake saurayi ya fiye yin hadda. Saboda haka shi yasa suke cewa hadda yaro yana ƙarami kamar rubutu ne a kan dutse. In dai da zai rubutu to ba zai gogo ba. Hadda babba bayan ya girma to kamar rubutu ne a kan ruwa. In har da zai rubutu to nan da nan zai bacci. Ina fatan muna ganewa. Saboda haka yana da matuƙar amfani a kula da wannan. Shi yasa wani daga cikin mawaƙan Larabawa yake cewa arani an sa mata allamtu fil kibar walastu binatin mata allamtu fil sigar. Ni na ga duk abin da na haddace ina ƙarami bana mantawa. Amma abin da na haddace ina bayan na girma sai in manta. Shine Imam Shafi shi kuma yake cewa wa man fatahu ta'limu waqta shababi fakabbir alayhi arba'an li wafati. Duk wanda da ya yi karatu batun yana ƙarami to kamar kabbarori ko irin wanda ake yi wa wanda suka mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karibaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar. Daga ciki ya ce shababaka qabla haramika samartakaka kafin lokacin tsufanka. Amma akwai togaciya kamar yadda malamai suka faɗa idan mutum bai samu dama ya nemi ilimin ba a lokacin da ya kamata. To in ya girma kai ya yanke ƙauna ya jaraba Allah zai iya taimakon shi. Ga kinsa Ibn Hazm nan na kawo a paragraf na biyun ƙarshe a ɓangare na farko na shafi na 23. Ibn Hazm az-Zahiri bai nemi ilimi da wuri ba. Sai bayan ya girma ya fara neman ilimi. Ibn Hazm abin da ya faru da shi an ce wata rana ne ya shiga masallaci sai aka ce mai ka tashi kai tahiyatul masjid tashi kai tahiyatul masjid sai tashi washe gari sai zo bayan la'asar sai zai yi tahiyatul masjid sai aka ce masa ai ba a yin tahiyatul masjid bayan la'asar sai Ibn Hazm ya ce shi ko zai tashi je ya nemi ilimi ta yadda ba wanda zai ci shi gyara. Muna shafi na 23 ga wanda suke da littafin. Sai da Ibn Hazm ya zama zakakuri cikin malaman duniya. Ya rasu shekara ta 456 ko 56. Ibn Hazm littafinsa Al-Muhalla mujalladi 10 ne tabi'a ta da kayan rubutun shi. Asalin littafin mujalla ne suka kona shi. Yace idan kun kona abin da yake takarda ba ku ya kona abin da yake zuciya ba. Ya rubuta shi mujalladi 10. Kuma shi ne littafin da aka ce ba kiyasi a ciki. Kuma idan zai yi ruwaya, duk da tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara 400, amma shi da sanadinsa yake rawaituwa. Haddasana wani an wani, wani an wani, wani an wani. Kuma yadda yake duk a hadisai da yadda yake magana kan hadisai da fiqhu zai burge ka hakan ka dawo ɓangaren usul. Kuma sai da ya girma ya fara neman ilimi. Yanzu yana tattauna mas'alar hukuncin sumbatar mace gani azumi. Ya rusa maganganun da maza'ibul arba'a suka faɗa. Ya kawo wannan hadisi ya ce wannan bala wannan hadisi fi salasu balaya. Akwai bala'i guda uku a ciki. Ya zo ƙarshe ya ce ma sumbatar mace ma ana azumi suna ce mustahaba. Saboda haka, haka za ka ga yadda yake karrara matsaloli. Ka'ida ta 10-12 ta ƙarshe.
Tunda mai gida ya yi.
Eh, mai gida ya yi. Sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida ta 10-12 shi ne tawalu. Malamanmu da wasu daga cikin ɗaliban ilimi ba sa ɗaukar ilimi a matsayin falala daga Allah. Sai ga mutum yana girman kai. Idan aka gayyace shi ya sa sharuɗa ya dinga takama yana yi wa mutane girman kai. Wannan duk yana daga cikin abin da yake kora albarkar ilimi. Shi yasa Allah a suratul Nisa yace wa 'allamaka ma lam takun wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah ne ya sanar da kai abin da baka sani ba. Falala Allah ne girma ce. Duk lokacin da mutum ya yi ilimi falala ce daga Allah, wannan zai sa ya huta. Ba zai yi wa mutane girman kai ba, ba zai raina su ba. Ba zai dinga sha, ba zai zama da ilimin sa commercial ba, ya dinga sanya makudan kuɗi idan za a gayyato shi, ya san shi ma inda ba dan falalar Allah ba, ba zai kai nan gurin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ba'dukum hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Allah ya yi wahayi zuwa ga yau kwaskantar da kai ta yadda wani ba zai yi alfahari ga wani ba. Amma saboda haka shi yasa mai ta'limul muta'allim yake cewa al-ilmu harbun lil fatal muta'ani as-sayli harbun lil makani al-ali. Ilimi yana guduwa ya gangare daga saurayi wanda yake da girman kai, kamar yadda diddigar da ruwa ya ebo yake gangarewa daga guri ne ke sai dai kamar yadda za ku gani gashi nan akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai. Mana ana san ɗalibin ilimi kai ya zama mai girman kai, amma ya zama mai girmama kansa. Wannan shi ne izzatun nafs kenan. Akwai bambanci tsakanin al-kibr da kuma izzatun nafs. Ana so ɗalibin ilimi ya dinga cin ni'imar da Allah ya masa, ta zarta kowace ni'ima. Shi yasa kun ga Imam Malik da ya gama wallafa muwatta. Imam Malik ya rayu da Harun al-Rashid, ya rasu a shekara 179, ya gama wallafa muwatta. Sai shugaban musulmai na wancan lokacin Harun al-Rashid sai kila shi yace zo dila ya koya wa yansa mabun da Allah ne. Sai yace al-ilmu yu'ta wa la yati. Ilimi zuwa masa ake amma ba shi yake zuwa ba. Saboda haka magabata na garatin yaran su suna kanana suke koya musu waqar Ali bin Abdul Aziz al-Turjani wanda malami ne daga cikin malaman karni na malami ne daga cikin malaman karni daga cikin waqarsa yana cewa ya quluna li fi kan ibadun wa inna ma ra'a rajulan amma kitu zulli ahjama ita suna cewa ni mutum ne mai yimbewa baya shiga cikin mutane yace a sun gaje mutumin da dukkan wulakanci ba a gani shi yace wa ma kullu barkin la hal yastafi sun ba duwal iya da tawalka take jan hankali na ba wala kullu mar la kaitu arzahu min ima ba duwanda nake hada hadi da shi nake zatan zai ni imtani ba yace yaquluna hadha man halu qultu qad ara sukan ce mun ya kai abdul aziz ga wata darba a je wajen gwamna dan samu miliyan 1 sun ce ina gani amma walakin na nafsul hurri tahtamilu sama amma duk mutumin da yake cikakken dani to zai iya jure kishi saboda gudun wulakanci yace walau anna ahlal ilmi sanu usanahu inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su walau azzamuhu fi nufusi la uzima inda sun girmama ilimin a zuciyarsu da an girmama shi saboda haka shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa sharul ulama man yadkhulu ala al umara kashi na kawo a ƙasa shafi 24 wa sharul umara man la yadkhulu ala al ulama mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen gwamnati da sarakuna ya gaishe su mafi sharrin sarakuna kuma shine wanda ba sa zuwa wajen malamai ɗaya daga cikin su yake cewa sarkin garin mu yana yawan neman ya ganna amma su ne nake ba shi dama a shekara saboda haka idan mutum ya zama malami ko ɗalibin ilimi ana buƙatar ya zama yana da siffofi guda biyu amma ɗaya ta fi ɗaya muhimmanci ya zama yana da sana'a sannan ya zama yana da wadatar zuci in ya rasa ɗaya akwai matsala shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiɗi yake cewa na zo da wata taska daga garin Shinkiɗi Mauritania sai karka samu wanda yake da shi ne wadatar zuci ɗalibin sa Bakar Abu Zai a yi ɗalibin ilimi ya ce ya ga Muhammad Amin Shinkiɗi wanda ya rasu shekara ta 1390 ko kuɗaɗen Saudiya ma bai cika bambance su ba ba a gane riyal 100 da riyal 200 saboda ba su gane shi ba bari ku ji darajar malamai a da ku kwatanta ta da cewa Azab bin Adira ba suka haɗu da Suleiman bin Abdul Malik lokacin Suleiman bin Abdul Malik yana shugaban duniyar musulmai shine ya kammala shugabanci ya abin nan Umar bin Abdul Aziz ya karba shi ga 99 suka haɗu sai ce akramakallah duk abin da kuke bukata ku tambaya za a muku sai ce ina so zan dai shiga ne kawai sai Suleiman bin Abdul Malik da shi da dakaran su suka zauna suka zaman dinsha suka jira Azab bin Adira ba hayya dawo baya Azab bin Adira ba ya fito sai suka sake maimaita mai sai sake maimaita masa wannan jumla yace mallan duk abin da kuke so ku tambaya za mu sai ce wallahi ni Allah din ma har na shiga na gama da waki ko roƙe shi ko abude na duniya saboda kai ma bazan roƙi ka ba sarki bayan ya gama jira ya tashi ya tafi haka ya faru da Hisham bin Abdul Malik shi ma suka haɗu da Salim bin Abdullahi bin Umar Salim bin Abdullahi bin Umar shi yana ɗaya daga cikin malaman Madina masana fiqh wanda ake ce wasu fuqaha ustaba sai suka hada a masallaci ce mallam bukatu ku da Allah sai ku faɗa ga sai ce mai ina ji kunya na roki wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai ya fito waje mallam yana ta girgi da kai sai ya fito waje jira shi bayan ya kammala abin da yake a masallaci a wajen masallaci sai ƙara maimaita mai yace akramakallahu duk bukatun ku ku faɗa za a mu shugaban ƙasar duniyar musulmai ne duka ya ba ku kwatanta shi ma da shugaban Amerika sai ce mai har na fito masallaci duk zaman da ka gana a masallaci yace wallahi ba roƙi Allah ku a fadi na duniya ba yace tunda ba roƙi Allah ba kai ma ba roƙi ka inna karanta wannan kissar na kanji kamar wallahi hawaye su zubo inna kwatanta da rayuwar da muke ta yanzu haka nan na kawo kissar Al-Fudail bin Iyad ga tana da shafi na 26 wata rana Harun Rashid ya gama haji sai ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi in gidan malamin da ya je aka gama mai wa'azi sai dauke fa kuɗi sai ya bashi har suka je gidan Al-Fudail bin Iyad sai ce da Fudail bin Iyad ya mai wa'azi sai ce maka wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ji yace kamar wa'azi da abin da ka gani ya mai wa'azi ne zaki yace ka azumci duniya kar kai buɗa baki sai ran da ka mutu ka so musulmai abin da kake so a kanka bayan ya gama mai wa'azi ne zaki sai ce ana bin ka bashi ya tambaya al-Fudail bin Iyad sai ce akwai bashi da na dauko a wajen Allah na farallai da sunnoni zaka iya biya sai shiga gida ya ba Harun Rashid anan gurin Harun Rashid shi kuma ya ci gaba da tsayuwa a kofar gida ko zai canza shawara ya amsa haka Harun Rashid ya gaji da jira shi kuma al-Fudail bin Iyad ya ga Harun Rashid ma ya dade a kofar gidan sai ya dinga rusa kuka baiwar ta ce da ka ansa da ya taimake mu da kanta da ta ga kukan ya ki tsayawa ta fito ta ce da Harun Rashid har cutar da ban Allah ne ya kamata ka fice kaga wannan shine izzatun nafs kuma ni ina ƙara ƙarfafa gwiwa kamar yadda muka yi ta tattaunawa jiya wallahi wannan shine matsayin da ya kamata malamai su zama a waɗannan zaɓuɓɓukan da ya je sunan ka ba malami ya mutunta kansa ya zama sai dai in ya ga wani mai dan dama-dama ya tukuɗa shi amma ka a ganshi a siyasa dumu-dumu idan mu ma idan malamai da ɗaliban ilimi suka shiga siyasa suka shiga aka dama da su ƙarshe za a rasa mai faɗa a ji mutuncin ilimin kuma duka zai zige duk waɗanda suke cewa malamai su zama su shiga siyasa ba su fahimci me siyasa ba shi wannan siyasar ita ce laccan mu ta anjima ita wannan shi asalin waɗanda suke zama jagorori galibin su mutanen banza ne wannan shine ma'anar fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan sai yakunu ba'di umara yu'akhiruna salata na waqtiha so da haka maganar wai malami ya zo ya zama ya shiga siyasa karshe za a rasa iyaye ko mutuncin ilimin da kaje su so kamata ai malami ya zama yana gece in ya ga wani mai dan dama-dama sai sa ɗalibansa ko ya wa'azi ya ce a zaɓuwa ne ya fi dama-dama amma shi a gan shi dumu-dumu kimarsa za ta zube kuma da yawa ɗaliban ilimi da malamai na ƙarfafa wannan ya kamata mu san cewa abin da ya jawo mana kima idan mutane shi ne wannan ilimin idan muka bari shugabanni da 'yan siyasa suka jawo darajar ilimin nan mutane suka daina ganin mu da ita duk kimar tamu za ta zube duka Allah ya bamu dace waɗannan su ne ƙa'idoji guda 12 akan neman ilimi wanda na san insha Allahu ta'ala in aka karanta da kyau za a amfana insha Allahu ta'ala ban san me za ka ce ba zan yi ƙa magana ga malam na san ba zai rasa ta aliki ba na sai ka ji laccan mutane ba
to alhamdulillah lecture ta kai lecture kaga wa'azi cikin ruwan sanyi ba kabbara ba wata hayaniya ta gani dama kuma da yake mutane ba irin wannan suka ji so ba su sun fi son a yi musu caji mallami yana zaburi su ma suna yi mai kabbar bari da shi da su duka abinda an ka faɗi nan cikin masallaci an ka bar shi ba wanda zai fita da shi waje ko kuma a yi gibar wani a ɗauko maganar wani da an ce tunun ba sai a ce Allahu Akbar gwamna ya yi kaza Allahu Akbar haka mutane suke so amma wannan shi ne madarar ilimi kuma wannan shi ne hakikanin gaskiya wanda kowa ba wani mutum guda da zai musanta abin da aka ce kun dai jiya waɗannan ƙa'idojin duk ga su da ƙa'idoji da waɗanda ba mallar ya sa su ba shari'a ta sa su ilimi in dai ana son ya yi albarka shi sa ga ilimi nan kullum karatu ake yi amma ba ya da wani amfani waɗanda ke karantarwa su ba su yi amfani da abin da suka karantar balle waɗanda aka karantar su yi shikenan ilimin ya zai ilimin bil amadan ba kura ta bakin mata Allah ya tsare mu da tsari abinda ake karantawa ƙasar nan musamman wanda malaman sunna ke karantarsuwa da ana aiki da shi da yanzu mun wuce inda muke yanzu tsakani da Allah bari mu baku misali da wannan majalisin ni ba makaranta ba tunda yake malam ya bai shi ba ku koyawa amma duk abin da ya faɗi gaskiya ne, ban musanta ko magana guda ba, haka maganar take. Da a ce karatun na ƙware ake yi da haka ya kamata. Amma yanzu dai abin da na fahimta, karatun mafi yawa ana yi ne kawai maganin zaman banza. Ko kuma in ce saboda an riga an saba ne kawai. Ba wai mafi yawa, wallahu a'lam, ba wai ana yi don neman yadda Allah ba. Na farko kenan. Sannan ba ana yi domin a je a san yadda za a bauta ma Allah, ya bauta ma Allah ba. Bari ba ku karamin misali. Yanzu nan wannan majalisi na mu littafi nawa mun ka karanta. Gashi yanzu cikin at-targhib wa at-tarhib muna cikin kitabul adab. Muna cikin babi mai bayani game da kwadaitarwa dangane da yin sallama da kuma falalar sallama. Sallama fa wannan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wace wahala gare ta? Amma yanzu kafin a ce ko ina hadisi nawa mun ka karanta. Amma ga sunan kamar ba a karanta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi in ya haɗu da ɗan uwa ne musulmi, yana daga cikin haƙƙin musulmi a kawai, in ka haɗu da shi kai mai sallama. In mutum ya zo ya iskan ma mutane ya yi musu sallama, in zauna zai iya zauna, in ya tashi zai fita, Annabi ya ce ya yi musu sallama. Ta farkon da ya yi lokacin da ya zo ba ta fi muhimmanci bisa ga wannan da zai yi ta baya ta fita ba. Amma hanyar mutum nawa ke yi, mun karanta ko ba mu karanta ba, mutum nawa ke yi. Sannan sallama ana yin ta saboda mutane su jiya assalamu alaikum, sai su amsa maka wa alaikum assalam, sai ka tashi ka yi sallama ciki ciki kamar baka son yi. Waɗanda kowa ba su ma jiya ba, haka ba su ma amsa ba, me ya amfani sallamar da ka yi? Ba ta yi amfani ba. An yi gyara har an gaji an gujan kyale. Ladabi ladubba na shigowa masallaci, shigowa masallaci fa yau mun yi shekara kusan 40 muna iddiyan sunna, amma yau mun dawo, yau muke karantar da ladubba na shigowa masallaci. Don Allah sunnan nan da gaskiya ake yin ta shekara 40, amma kun mun dawo ladubban shigowa masallaci, annan muna katakkar da mutane game da su. In za a shigowa masallaci, ga addu'a shigowa masallaci, sannan a shigo da kafar dama, in ka shigo ka yi sallama, in za ka fita ka yi muhu sallama, ka yi addu'a fita, ka fita da kawo. Shi an na taka taka, sai ga mutum ya zo shigowa masallaci wanda kasa wanda da shigowa tole ya shigo da kafar hagu. Shigowa masallaci jama'a. Wannan yara 'yan ibtida'iyya ya kamata a karanta wa'annan ladubba, ba dattije da gemu kuma gemu sai ya furfura ya dawo karanta sheku ladubba shigowa masallaci. Nan za a gani karatun ba don Allah yake yi ba. Iyaka dai ana yi ne saboda wasu manufofi ko don a ce ka samu dai abin da kai ba ka yi jayayya ka ta shiya kuka azana ka tunga ka yi wa da Bello ya muka yi ko kuma ga sunan dai manufofi dai Allah ɗaya sa abin da a manufar kowa. Amma ga hakikanin abin da ke bayyana karatun ba ana yi don neman yadda Allah, don inda muna yi don neman yadda Allah da albarkar karatun da muka yi tafi haka. To Allah ya sa wannan karatu da mun ka jiya yau ya zama darasi gare mu. Waɗannan sharuɗa guda 12 na neman ilimi, wallahi babu nayarwa cikinsu. Haka suke, in muna son ilimin mu ya albarka dole sai mun rike su. Ɗalibi zai zo wa karatu ya zo inda kake, amma kuma jayayya haka da kai ka faɗi ya ce a'a, kuma cikin mutane. Ba a hana in mallami ya kuskure kai mai gyara ba, amma ko iziya in mun karanta mi mai iziya ce ya ake wa mallami gyara, hanya mai kyau. Amma ba ya waɗe cikin mutane ka ce a'a ba haka ne yake ba, to ka iya don bi ka zo koyo haka aka ta yi. Kaga tun nan rashin mutunci ya shiga. Koko kana karatu, wani na ne ya buɗe intanet kana faɗin kalma shi bai yarda da ita, sai ya diba Google ya gani. Jibo Google kage ya nuna babu aminci, bai aminci ba ba, to bai aminci ba, don Allah ka yi don Allah tunda baka aminci ba, wanda don me kake zuwa ka bata maka lokaci ka bata mishi kadan, to haka karatun yake yau. Sannan wanda ka ɗalibin da ka karanta malamin da ka yi karatu gare shi yau, shi ya yi shekara da shekaru yana yi, shi ya kama hannunka ya karanta da kai kuma ya koya maka da ka fara haka buɗe lasfika shikenan yanzu ka fada da ka fada da yanzu abokinka ne yanzu akka ne mai wa'azi ne kai ma mai wa'azi kake ba haka ake yi ba yanzu ga komai akwai seniority amma ban daga addini ilimin addini baya da seniority kowa daidai yake da kowa na sha bada misali nace masu aikin fas kalli masu aikin fas dan sanda ya samu promotion zuwa inspector karshen December wani shi kuma ko kuma farkon January na shekara watan farko na shekara January ya samu promotion an fi kai shi inspector wani shi kuma ba ya mai promotion ba sai watan 6 amma duk shekara guda duk cikin shekara guda kaga ko wata 6 zakanin wannan da ya samu promotion cikin watan jin din ya hadu da wancan da ya girma mai da wata 6 abin da cewa monta sai girma ba sai bashi wannan respect amma mutumin da ya tsige ma saboda shekara 30 yau tun da ka shigo yau kuma daidai huji da shi in baka yi annaya ba ma ya nuna ya shiga ba haka ake yi ba ku sai an ce muku ilimin ku ba zai yi albarka ba har sai wani ya faɗa muku haka ko ku kun san ba zai yi albarka to haka abubuwa suke sannan daga ciki kuma kamar da yadda nace amma ya ga magana babbar mas'ala da ilimi ke fuskanta rashin ikhlas kani da Allah babu ikhlas da masu karatun da masu karantarwa kalle yadda wa'azi ya koma yau Sufyan al-Thawri yana cewa ba za ka zama mai wa'azi ba sai ka tare da sufofi uku na farko dole ya zan kana da ilimin wa'azin da kake yi umurnin da kake yi da alkhairi ya zan kana yi ne ala basiratin ka san abin da za ka umarni ka san matsayi ne ga shari'a ba kamar yadda mallaye ya ce ba ci da ƙarfi kake yi ba da jin wani karatu da jin wani wa'azi ka san wannan ci da ƙarfi ne kawai balle in kana sauraron tafsirin da malamai ke gabatarwa cikin azumi wanda abu ma ya zan haram wanda tafsiri ai haram ne malam za ka samu malami nassin qur'ani bai iya karantawa daidai aya bai iya karantata daidai wanda yadda za a iya fassara ta daidai karatun Qur'ani tun kana dan karami ya kamata ce ka iya karatun Qur'ani to ayat Qur'ani baka iya karanta daidai kuma tafsirin Qur'ani kake malamin tafsiri kake kuma ana sa a gare da television don baka san kunya ba eh tun da siyasa ta shiga cikin komai akwai wani dan siyasa unguwar ku wanda ya dore makin jiya ya biya kuɗi 100,000 da siyasa ta cikin radio da ya baka dubun nan kace ka sai shinkafa wallahi ya yi bacci gobe su ga wannan kazanta da ya saba cikin radio ya to da ma asiri sai kada ga ka ce wallahi baka ci gaba yaran nan suna kallon jahi ko karatun Qur'ani bai iya ba to yace dole mai umurni da alheri da hani dole sai ya san abin da yake umurnin sannan abin da zaka hani da gare shi kuma ya zan kuma kana da ilimi game da shi ba karfa karfa zaka yi ba sannan na biyu mai umurni da yake alkhairi da kuma ya hani daga munkari dole sai yayi adalci ya zan mai adalci ga umurnin da zai yi ga yake alkhairi ya zan mai adalci ga hannun da zai yi da munkari sannan na uku ya zan mai saukakawa wurin umurnin ka saukaka wurin hannun ma ka saukaka yau ka diba yadda wa'azi yau wa'azi ya ta ba magana sauki wa'azi ya zan tsanani gaba daya ne gurgudun tsananin ka gurgudun sun da mutane wada ya yi wa'azi to in kan ji ana cewa ka yi wa'azi kana tsanani kenan ba dalla kana zagin wanda kila ma ya ji ga tsoron Allah wanda ya bugo min aboki na ne muna buga ci billa yanzu ka lalace ni ce ni na lalacewa ka lalace ce min ne na lalacewa yace irin zafin da hake yace ai gani ne zafin kauni kai na zani shi yasa dole na kashe wuta kaga shi mi an lalace duk abin da na karantarwa akwai wanda na fasu karantarwa akwai littafin da na kasa amma shi ba shi abin shi abinda da ba shi wa shi abinda ya dauka wa zuba wani yayi kaza ai kafara wani kila yana da wata kiyayya ko ta siyasa ko ta wani abu ya nemi wata bukata ba ya mai ba don haka billa ya bai zagan mai shi to billa ya kai baka da baki baka zo ka zage shi da kanka to haka yayi wa'azi ya koma don haka masu wa'azi yau su ya kamata a ce an wawa sai sun dauka addini nasu ne kaga mutum yana kumbura yana kumfan baki yana jiyoji da tashi mai wa'azi da yake yi ko kun ga baka ishirin da balle shirin da sun addini ba naka bane abin da an fice kai abin da an rubuce to yanzu sai an aje wa'azi sai an dauko su abubuwa yau bisa teburra mai wa'azi wa cilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka al'amarin manzon Allah ya kamata ka tallata ba al'amarin demokradiyya ba yau wuraren wa'azi sun kuma wurin tallar demokradiyya bari ba Alhaji Amsu maganar da yayi da yace bai kamata in an kace malamai kar su shiga ɗan iska to ai dama demokradiyya mecece iskanci ce don haka ya kamata a iskan mu mutumin kirki ciki iskanci demokradiyya iskanci ce duk duniya ba iskanci kamar demokradiyya saboda me mu musulmi da demokradiyya da musulunci ya rigaya musulunci ya rigaya muna da namu tsayi kuma tsarin nan ba abinda ya babba abinda bai fada mana yadda zamu yi ba to saboda kiyayyar da ake yi da tsari na musulunci shi yasa yahuda sun ka zauna sai su hakikar demokradiyya don haka da mu ba abinda a demokradiyya illa kishiyar musulunci ajaye musulunci yanzu Najeriya lokacin da mun ka samu yancin kai sai mun ka aro tsari nawa na Birtaniya parliamentary system of government ba shi an ka fara yi ba just republic an ka zo sai an ka yi musu ku an ka ce yana da matsala an ga matsala ta ya aje shi sai an ka dauko presidential system of government shi ko nawa na America an ga walle ne ko ba a gani ba don me ba za a canza ba a dauko mu musulmi mu mun ka fiya a Najeriya kowa ya za wani kirista da kamar su haka dan kowa ya san musulmi sun yi yawa a Najeriya don me ba za a bari mu gwada namu ba amma ko da wasa ka taba jin wanda ya ce a to a gwada na musulunci tunda na Ingila bai yi ba na America bai bari mu gwada namu a kun taba jin wanda ya ce haka nan dama an kawo demokradiyya ce domin a badda latin da tsari na musulunci to faɗi wanda ya tsanci an gaba ga wannan ga musulunci su wa'adda haƙƙin zaɓen shugaba mutanen kirki za a zaɓe sai su wakilci saura su zo zaɓe shugaba ga demokradiyya wa adda haƙƙin zaɓen shugaba ga demokradiyya da ƙuri'ar limamin juma'a da ƙuri'ar karo duk guda ce ko akwai bambanci da ƙuri'ar mai wa'azi babban masallaci babban malami mai wa'azi wanda duk Najeriya an san shi da ƙuri'ar area boy duk guda ce akwai iskancin da ya wuce wannan wane haƙƙi an ga mutumin banza wanda bai da imani da zaɓen shugaba biyu kenan na uku ga ƙa'ida ta musulunci su wane ne adda haƙƙin shugabanci mutanen kirki su ne annayan sun fito suna nema zaɓe su tsakanin ku da Allah duk 'yan takarar ku game da musulmin da wa'anda ba musulmi ba ku faɗa abin na kirki cikinsu waye na kirki inda ana magana kirki addinin cewa cikin 'yan takara wane ne na kirki ni nace babu kila ku kuna jin tsoro ni nace babu to harkar banza yanzu kai ka ce na kware yake ka zo ku zai mutumin banza bi kai shi a ka taimaki addini sannan mu yanzu Najeriya a komai mana magana addini ga siyasa ba za a ce mu buge shi 2020 siri da mi an kai kamfen ba da addini musulun to ku haɗi ci gaban da musulunci ya samu ga musulun inda an kai to in musulun ba ta wa musulunci komai ba illa rauna na shi to musulun kirista ba kun ba da aula don haka ba wani gyara wanda dukkan ga ya shiga siyasa ya shiga da mutum na hada tashi amma ba wai ta addini ba in addini yake son ka taimaka ba ta kuraɗiya za ka shiga ba kaga abin da zaka yi nan yanzu ga littafi nan ne ga rubuta shi balle ya rubuta shi yanzu mukaddima dai ce fa ya yi da littafin farko ne lahalariyar fassara da Hausa to muqaddama ce ya kawo wadannan shirta don Allah mun samu fa'ida ko mu samu ga addinin ce inda gaske muka yi gyara nawa yanzu wadannan kaidojin 12 za su kawo mana ga addinin mu to shi shi da addini gaba amma wallahi komi baka wa addini in ka shiga demokradiya wallahi komi baka wa addini wanda kaje ya ce zai gyara wallahi gida ne kawai zai gyarawa guda nawa an kai sannan yawa guda mai siyasa Najeriya wanda yana yayin siyasar da ni ba rayuwa mun ka ba su ba akwai shekarar da na are ne yafi mun ka tura dan takara yana hawa miyar walkato muna addinin mu ya abu na farko addinin mu ya dawo roshewa sai mun ka ta san mai tsayi faga da mu ci gaba da bi a iska sannan yanzu kowa ya sani yanzu ga bambancin akida da sauransu ko akidojin ga kai wanda ka son sai an san ce wanda bai son su sai ka bi mutumin da akidar da yake yi bai mai da ita ba kuma shi zai kawo ba ci gaba ga addinin ka ga karamin misali nan abin da ke faruwa yanzu Burkina Faso Burkina Faso ya ishe mu misali tun kawai birtun lokacin da sun ka samu yancin kai ba su yi bai taɓa zama shugaban ƙasa sai da time arawa kun ba zaɓe ne an kai da soja ne ya yi ci da ƙarfi ya amsa yanzu ba mun samu cigaban musulmi ya hau duk inda an kai fito ba musulmi ke mulki ba amma dai kuma duk kafircin ba su ba addini ba to yanzu musulmin nan da ya hau sai ya kama wani babban malami na sunna ya ce a tsare shi yadda masallatai a tayaro su masallaci kaza a tayaro su masallaci kuma irin masallacin nan na su billa ba kananan masallin masallatai ya fa na kasa a tayaro sa to yanzu irin wanda duk Allah mai awana hawa ne amma duk kafirin da an kai musu ba addini haka nan ba to haka Allah ya gafarta min baba Abdulrahman Muhammad Awwal Albanin Zaria kun san Albani miki ya ce mai hangin nesa yana da firasa Allah ya nuna mishi abubuwa ya yi ta faɗin abubuwa kuma sun ka zo ya ta san wayewar safiya Allah ya tabbatar da su kamar yadda ya faɗe su tun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai zai shugaban ƙasa ba mun kyautata mai zato ba Buhari mutum ne adali mai adalci mai rikon gaskiya mai amana mai kaza mai kaza sai ga kilib na Malam Albani yana nan yana yawo yace adalcin Buhari adalcin ƴan boko ne adalcin ƴan boko kuma adalcin banza ne duk adalcin da ba ga addini an ka samu shi ba ba adalcin kware bane Allah ya tabbatar da magana Albani ko ya kunyata shi sai ga Buhari Buhari bai mai da shekara ba sai da muke shiga Jonathan da shi sai da adalci yake yanzu ga ministocin Buhari ana jawowa wanda ya saci biliyoyi malali malali bai ya kai cewa malala gashin tumaki kaga abin da bai kidayewa kenan ministan Buhari zabanin Buhari an kai wannan sata sai da ce wallahi Allah ya tufa ma Buhari asiri nan duniya saboda da Buhari na da rai ake jawo waɗannan ministoci a faɗi satar da sun kai zamanin mulki ne wallahi ina ganin wannan bakin ciki ma ya ishe shi ya mutu to yanzu Buhari fa da an ka kyauta ta ma zato duk san Buhari dai bugan sa da mu waɗanda ba su yi hulɗa ne su yanzu dama sun san wanda Buhari kuma sun faɗi kuma mafi yawa ai yare ne matasa irin ku duk da tijin da ya kai wa dinan sun da Buhari don mun san abin da ya ci na ce ko da ya hau 1983 ina ma'aikacin gwamnati ko da ya hau shugaban kasa farko na soja sannan wasu ku ba a yi ku wasu kuma suna goye baya wa su ne musu fitsari ba ku san Buhari ba shi yasa ake cewa Buhari na yara ai yara ne matasa da bawa zawa ne ne ai wallahi kuma mafi yawa wa kumbu wa kayanta gwargwadon Buharin gwargwadon masoyansa mafi yawan mahasun Buhari suna so ne saboda takaicin ƴan uwan da makwabtansu ai in Buhari ya hau Alhaji Wali na kusa gara wallahi gida ya za a kai shi mafi yawa haka akan haka suke son Buhari haka dai kuma haka bane haka shi ke na duk tafiyar guda ce to in Buhari ya zama mu da yadda ya zama faɗi na sha maimaitawa tun yana dasa mulki ai ya mutu har bayan ya mutu na maimaita wannan magana nace cikin ƴan siyasa da ƴan siyasa masu amsa sunan siyasa Najeriya nace wallahi ni haggobe ba wanda nake wa kikkiawa fata irin Buhari haggobe haggobe cikin ƴan siyasar Najeriya to in Buhari ya zama mana haka to yanzu ni wace fata gaje daga wannan siyasa kuma ko kalle hukuncin su ko kalle hukuncin su ko kalle su shugaban takarar shugaban kasa jam'iyya kaza dan Najeriya ne nan mun ka zauna tare da shi kowa ya san abin da ya sadda ya rika kaza dan takarar shugaban kasa jam'iyya kaza dan Najeriya ne ba da sama an ka jeho shi ba mun zauna da shi mun san hali da ya rika mukami kaza mun ga yadda faɗa min mutum guda da ya abin kware lokacin da ya rika cikin goda min guda sai mai mai campaign
Allah ya saka dani
wani mutum guda cikin su sai mai mai campaign eh alhaji wa alaikum
assalam ko mutun biyo ba mun ba ah farwan nan ya haƙuri
ya haƙuri wannan hoto ne kawai gawar ta malam
ban
so ka kawo wata magana nan ba amma in kana so ka iskan ne sai in faɗa ma abin da
ake ya haƙuri ba dan wata tambaya eh biyu Allah ya saka wa malam
ya to ba billah to Allah ya shirye da mu bayan magariba akwai wani masallaci na Arkilla da ake kira Sheikh Albani na Arkilla zamfara ba an kaddamar da shari'a ba duk mun zo wurin kaddamar da shari'a kuma kowa ya ji daɗi amma daga baya shari'a ta zama an kaddamar da ita shekara ta 2000 2000 an fide da an ka zo katantam shi wanda ya kaddamar ya bude baki yace an jingina shari'a siyasa za a yi an kai sati guda duk inda wani shege da shege ya yake makidi da bar su dan asharalle su bar mana coge su wane ne su mi su dan matar nan da ta duk an ka gayyato sai da an kai sati guda ana cashewa da rana awa maza da dare awa mata an jingina shari'a ina tattafi
Allah ya saka
da ni subhanakallah
akwai tambaya ko dai ne baban da kan wannan tattana
da aka yi da dai da su jefin nayi
ko ga na ba ku ciyarwa ake suna nan a waje amma su wanda muka raba na kyauta ne wanda kuma yake son kare suna nan a waje in babu tambaya malam mun sai karanta mana suna ne da ban da shi na
kuma assalamu alaikum abinda kan yi magana da ni da dawowa baya da bayan malamai wajen karatarwa yi observation suna yana da haka in the sense that wasu daga cikin malaman da ke zuwa ana karanta da su biyu su kuma yi wa bukari da musulun da sauransu idan aka sake dawowa da kananan da ta fari da su biya mutane da su kuma mara da sauransu waɗannan maganar da ka kawo a nan ta yau wala za ta yau kuma rashin su ga majalisi aka gigare
wato wato kuma tsakanin yau guda biyu na ɗaya
Nigeria, dalilin ba da hanyoyin shawo kansa a mahanga ta musulunci. sannan kuma akwai rayuwa annabi ya tabbata cewa Allah ya tabbata a gare shi a hajji na yau ba ake kuma sallah a aikin hajji akwai fatoyin rabon gado guda 260 akwai jagoran mai wa'azi yadda ya kamata a ce mai wa'azi ya kasance akwai kuma tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kira da annabi cewa Allah ya tabbata a gare shi daga haihuwarsa har zuwa ƙarshen yakin Badar littafi na daya akwai haramtattun cinikayya a musulunci guda 60 akwai fatoyin aqida zakka da kuma hajji guda 120 akwai muhimman fatoyi a kan sarki da sallah da kuma azumi su ma guda 160 akwai matakan tarbiyyar yara a musulunci akwai wannan littafi na ahmadi da malik na fassara shi ne mukaddama sai aka karanta da ka'idojin neman ilimi haka kuma akwai littafi da shumawi shi ma malam ya fassara shi a harshen hausa akwai muhimman fatoyi a kan aure saki idda cinikayya da kuma mu'amala guda 326 kuma da kuma sabbi ma da ya ce wani an ta fatawa a wani ka ta mu saboda fatoyin da malam yake cewa an zafi ga ya kamata ya rubuta su so mafi yawancin fatoyin da ake tambaya wurin karatu na harkokin idda saki aure cinikayya suna nan guda 326 sannan kuma malam ya fassara littafin da ya rubuta salihina da kan jama'a dai a harshen Hausa mujallabi guda 2 ne kuma da zamu gani duka ana samun ta a wajen insha Allah
amma ni ne ke so a ga su mu da wannan mahalali
Thank you.